gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masararu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta wanda bisa al'ada ke kunshe da tsantsan rayin ƴan siyasa na kashin kai karkashin ko kuma dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa Salisu Bafai sunana wanda zamu gabatar da shirin tare da abokin aiki
Ibrahim Isaac dan uwarno ke fatan an yi juma'a lafiya
sai a biyo mu madalla Ibrahim barka da juma'a
Allah Salisu ya ibada
to ya siyasar me yake cewa ne
ito siyasa ka san yanzu babban labari wata kila da yafi daukar hankali shine wannan abin da ya biyo baya na jihar Bayelsa
kware da gaske
ka san kotun koli
ajiya alhamis ne ko
eh ajiya alhamis ne ka san ta yi hukunci wanda ya tabbatar da sauke ko kuma kwace kujerar gwamna da ke kai wanda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta tabbatar a baya
wato na jam'iyyar APC
ta ce a tabbatar da wannan kujera ga
wanda yafi yawan alƙalima
ƙuri'u a zaben da aka kada banda shi wanda aka kwace wannan kujera a hannunsa
babu shakka wanda kuma ya tabbatar da cewa dan takara ko kuma wanda ya tsaya wa jam'iyyar PDP takara shine ya samu wannan nasara
kamar inda umarnin kotun yake cewar a mika wannan takardar shaida daga wato ita hukumar zabe ta mika ta wannan takardar shaida cin zabe kenan ga shi wanda yake da yawan wannan ƙuri'u
to a wayewar garin yau juma'a dan uwa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta tabbatar da bin wancan umarni na kotu
kware da gaske
wanda ta mika wa wanda ya kasance zababbe kuma wanda ya lashe wannan zabe na jam'iyyar PDP shedar cewa shine ya lashe wannan zabe
sabanin abin da aka jiyo shugaban jam'iyyar APC Ajiya Adams Oshemale yana fada ba
na cewa babu wanda za a rantsar
ka san shi ya ce wai a sashen sa bisa yadda yayin zarci
wannan
hukunci eh babu wanda fa za fa a rantsar a cikin wannan akan wannan kujera ta gwamnati
fashin baki da yawa shi wancan
shine
umarni kenan na kotu
shine fatu ba a sani ba ko wata kil ya taba karanta harkar shari'a ne a baya wata kil nazarci abin amma dai abin da ya faru ayo kaga ya zama ya saba da abubuwan da ya faɗa a jiya
to ai maganganu ne ka san wai akan ce ba a daki mutan a hana shi kuka ba
to na gane
kuma wasu kan ce wai shure shure
to gashi dai bai hana mutuwar ba kuma ka san abin mamaki cikin al'amarin Salisu shine da abubuwan da kotu ta yi akali da su na soke wannan zabe shine ba fa wai shi dan takarar gwamnan ko kuma gwamnan da aka rantsar din ne yake da matsala ba mataimakin sa
wanda shine
ya gabatar da takardu na bogi
tofa
wai shi ne ya janyo matsalar da har aka ce to tunda har wanda ya gabatar da dan taka abokin takararsa da a turanci ake cewa running mate eh wai wanda yake da takardu na bogi to shi ma ta shafe shi ya goga masa kashin kaji
wato an samu lauji cikin nadin kwanshin bayanai da suka bayar
to kaga kenan kamar in an bar shi kenan a gurin kotu an fayi gini ne da tubalin tuka
babu shakka dan haka dole ya rushe
saboda haka gaba daya ma an soke zaben nasu aka ga cewa bayan su wanda yake da ƙuri'u mafi yarin jayi kuma shi ya kamata a ce an tabbatar a matsayin mai nasara a wannan
babu shakka dan wato ka san bayan sha'awa da wannan hukunci ya baiwa mafi yawan al'umar wannan kasa
ba iya sha'awa ba har da mamaki
ai shine wai ganin cewa yau ga wata gwamnati mai mulkin kasa an samu tabbacin cewa an kwace ko kuma kotu ta yi hukunci na cewa wannan shugabanci ko jagoranci na jiha ya bar hannunta ya koma ga hannun jam'iyyar Hamayya
to wannan ya janyo tunzuri ka sani
ga magoya bayan jam'iyyar APC ba
kai da gaske suna ganin cewar ya ma za a yi ne wai ai musu haka kamar yadda ka faɗa ta dazu ta Adams Oshemale cewar a dake su a hana su
kuka ba zai yi ba
to ka san sun yi zanga zanga
tun aje aka fara shi
kai da gaske
wanda kuma har zuwa wayewar garin yau an ci gaba da samun wannan zanga
zanga to ai aje idan kaga idda madaukar hoto mai motsi wanda a ce a cewa bidiyo da aka rika yadawa zaka ga an nuno su ga sanan suna ta faffashe fashan kayayyaki da hutuna na ƴan siyasa abubuwa dai makamantan su irin wannan zanga-zanga kuma da Salisu Bafai idan baka manta ba ka san ta janyo dumamar yanayi a jihar wanda ya janyo ma labari da dumudumin sa yanzu da muke gabatar da shirin kaga ya shigo
babu shakka na rundunar ƴan sanda ba
kware da gaske rundunar ƴan sanda ta jihar ko kuma rundunar ƴan sanda dai a dunkule
kaga
ta ta zartar da doka ta hana zirga-zirga tun daga safa har dare ba shiga ba fita har na tsawon kwanaki uku.
Dokar ta ɓaci ce da ta biyo bayan wacce zanga-zanga da matasa da kuma matan jami'ar APC suke gudanarwa a jihar Bayelsa.
Shi kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Bayelsa Prince Uche Anozia shine ya sanar da wannan doka.
Dokar kuma da suka ce za a shafe kwanaki uku ana biyayya akan ta kafin a ga abin da halin tsaro ko kuma yanayin jihar zai kasance.
Kware da gaske. To ka san abu ne da yake fama da tarkatarka tunda shi kansa rashin rantsar da wannan wato gwamna da ita hukumar zabi ta bayar wa shaidar cin zaben kamar yadda umarnin kotu ya biyo baya ka san bai dadi ba
babu shakka to ka san duk ana yin dai abin nan ne dan uwa domin tabbatar da tsaro na rayuka da kuma dukiyoyin al'umma na wannan jaha biyo bayan wannan sakamako ko kuma hukunci da court ta yi
ko da dai masana shari'a kaga suna maganan cewa daga lokacin da aka ce an tabbatar da wani shine ya ci zabe kuma hukumar zabe ki bashi takarda ta shaidar cin zabe to babu labari na a ƙara kallon kuma gwamnan da ake ganin mai barin gado ne a matsayin gwamna
wannan ya hada hadda jiniya kenan
wannan har jiniya bai kamata ya ƙara shansa ba kaga in an magana ake ta kundi na doka
hodi jan dan uwa wannan shine fataliko ta koma
tabbas kuwa dan wannan shine irin salon magana da yadda za a yi amfani da shi a wannan gaba salisu
to Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe
Allahumma amin to wannan dai kaga wani saba ta juya ta ne cikin al'amuran da suka shafi shari'a da kuma zabe
babu shakka
tunda dukkanin su abubuwa ne da ake ganin suna bukatar a ce lalle an sabunta yadda ake tafiyar da su saboda suna janyo tarnaki game da al'amuran da suka shafi sha'anin mulki da sauran al'amuran da suka shafi sha'anin gudanarwa
wanda ko yaya ka kai ga iya mulkin ka kusan akwai wadanda ake samu a gefe guda suna ganin kamar akwai gyara ma'ana akwai tazgodo kenan wajen tafiyarwa
to kuma ka ga wannan matsaloli da ake gani cikin sha'anin mulki da yawa akwai wadanda suke yin hasashen cewa akwai hanyar da a samu gyara wadanda kuma su kuma suna ganin cewa yanayin fa yadda ake tafiyo da al'amuran fa indai haka za ba lalle yaran ya samu ba
to kaga dai kamar yadda Sheikh Badaru Kano
daga wato Badruddin kenan
na'am Badruddin ke ganin cewa ma babu ma abinda ake yi face barin jaki ana dukar take
ta fuskar matsalolin kasar kenan
kware ko wanda yake ganin ko ta fannin tsaron nan idan ka dauke shi kokawa da ake yawan yi yace da za a sako kasa kasa ai amfani da sarakunan gargajiya
wato da za a fi samun nasara a cikin al'amarin
kamar yadda ya tabbatar
shine magana ta gaskiya idan da gaske ake duk wanda aka ce wannan jiha ce a Najeriya ya kamata farko idan gwamna yana so ya kawo gyara a jihar a hada kai gwamna ya kirawo taron manya na jihar misali gwamna da sarki ƴan majalisu na tarayya da na jiha misali manyan malamai da masu unguwanni da hakimai a zuwa a zauna a shirya meeting ga baki daya wannan farkon shekarar da gwamna ya hauda gwamnatinsa a zauna a zube ita jihar a ƙasa mecece jihar nan tamu jihar nan tamu ce kaza menene abinda muka yi shura akai abinda muka yi shura shine kaza menene fico namu me muke so wannan jiha ta zama nan gaba me zamu tana da saboda iyalin mu da yayan mu da ƴan uwan mu wayannan abubuwan idan aka zauna malamai za su kawo nasu hakimai za su kawo nasu sarki zai kawo nasa wannan shine dan ba ta farko sai a duba a ga cewa to wayannan abubuwan ya za a yi su tabbata to abinda za a yi kai gwamnati tunda kana samun grant na kaza bangare kaza ka rike shi ƴan majalisu tunda suna samun constituency project money bangare kaza su rike shi ku masu unguwanni har ka tsaro ta unguwa ta ku ce ku dinga kula da duk wanda ya shigo a wannan unguwa ku dinga sana ba wa gwamnati sani cewa wane ne ya shigo duk wannan abubuwan su kansu masu unguwan nan ayi kokari a dauki salary kamar yadda ake biyan councilor a dinga biyan su wanda abu ne wanda zai kasance cewa ko da yaushe za su dinga amfanin cewa aiki fa suke wa al'umma mutane kamar ma basu gane ma meye daraja meye ma manufar ma kafa masu unguwanni ba ai masu unguwanni da ma abinda ake kira su ake kira local security na cikin gida ba sai an je ga dan sanda ba su suke hangance me ke faruwa a cikin unguwa me ke faruwa a cikin gida ya za a gyara menene gagare mu da ya za a gyara tabbas idan aka hada kai da masu unguwanni da sarakuna da hakimai da gwamnati wallahi tallahi za a samu mafita a wannan abin a maganar janar Muhammadu Buhari abin da yake kokarin ya nuna wa Shehu Borno cewa akwai laifin su ma ba sa aiki a matsayin su na sarakuna tabbas haka ne yau ya tsaya tsayin da ke tabbatar masu ma hakimai sun gaya wa masu unguwanni sun gaya wa na kasa da su ana ganin me ke faruwa ana ba da report da yanzu misali a kasashen waje ai abin da yake faruwa kenan so kaga idan Najeriya ta dawo da wannan abin tabbas wannan dan bace ta farko wacce harkar tsaro za ta gyara a Najeriya kuma za a ba da gudunmawa sosai duk wanda ya yarda cewa Najeriya zai ta gyaru yana tare da mu mu ake kira believers
haka fa Sheikh Badruddin Kano guda cikin jagorori na jam'iyyar GPN mai tafin hannu kenan a Kano ko
kuma wanda
ya kulla kawance da gwamnatin APC
kwarai da gaske amma kuma hakan bai hana shi ganin gyara ya haska mata
kwarai da gaske ya ga waɗannan gyararraki
babu shakka dan uwa watakila irin waɗannan gyararraki shi zauren majalisar tarayyar ƙasa ya hango musamman bangaren dattawa
wannan haka yake har ya kafa kwamiti na wanda zai sabunta ko kuma ya bibiye da za a sabunta kundin tsarin mulkin kasa ba
wanda dama ba wani al'amari bare tabbatacce akan iya hango gyara a gyara shi idan kuma da wasu abubuwa da suka bujiro sababbi a buda a cusa su
to wannan sabon al'amari ne idan an yi la'akari da abin da ya faru shekarun gwamnatoci na jam'iyyar PDP a baya Salisu Babba
kana maganar lokacin gwamnatin Jonathan
wannan haka yake in baka manta ba a karkashin mulkin shugaba Jonathan sai da ya kafa kwamiti amma ba bangaren majalisa ba
babu shakka
da su ma aka ce kwamiti ne na gyaran kundin tsarin mulkin kasa wanda in baka manta ba ya janyo hayaniya da cece kuce a kasar nan
sai ko bayan shafe tsawon lokaci da yana ta bibiya tare da nazartar abubuwan da ka ji su
to amma kada ka manta duk wannan kalubalantar al'amarin da aka yi a lokacin haka dai kwamitin ya ci gaba da aikin sa kuma sai da suka kai ga matakin cimma duk bangarorin da suke ganin ya kamata su fito da shi da suke ganin ya kamata fa a gyara
sai dai kuma wannan gyara kamar ana ganin kamar an yi asarar zama
shine tunda har an mika wannan ma dai rahoto kaga ga shi kansa shugaba dake mulki a yanzu cewar ga abubuwan da ya kamata a yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima akan sa kuma har zuwa yanzu kaga da muke magana da kai ba mu ji gwamnatin ta yi wani motsi akan wannan gyara ba
to wala Allah ko shi wannan kwamiti na majalisar dattawa gargashin jagorancin shi sanata Ahmad Law watakila zai la'akari da wadansu daga cikin gyararraki da aka samu a wancan kwamiti
watakil tunda kaga dama a lokacin ai har daga wasu daga cikin ƴan majalisar cewa suke wannan aikin namu ne dan me za a ware wasu daga cikin bangarorin ƙasa a ce su za su yi
to watakila za mu iya samun ƙarin haske dangane da yadda shi wannan kwamiti zai tafi kada al'amuran sa
dalilin da yasa kenan ko wannan gauta kaga ya tuntubi Bashir Hayatu Jentili
eh babban hadimi na musamman ga shi shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Law
kuma kwamitin yadda ya bambanta da wancan shine ba wani bangare da ba a samu wakilci ba na farko kamar na ga maka kwamiti na mutum 56 a kowace jiha an dauki mutum daya a matsayin wakili a cikin sanatoci sannan a kowane zone an dauki mutum biyu a cikin sanatoci sannan mata saboda ganin muhimmancin su da yake yi duk mutum da take sanata member ce a wannan kwamiti sannan kuma duk shugabannin majalisa wanda kira principal officers duk shugabanni ne a ciki kuma mataimakin shugaban masa dattijai mai girma Senator Obi Omo Agege shine shugaban kwamiti wannan kwamiti da iba shine iyaka ba abu da yake da duk ƴan ƙasa ko malaman jami'a ko lawyoyi ko masu kungiyoyi masu zaman kansu NGOs kenan ko ɗaliban makaranta ko ƴan siyasa kowaye yake da ganin cewa yana da abin da zai iya kawowa dan ƙasa ta gyara shi a karba a sa kullun tsarin mulkin Najeriya to yace kofa abu da take misali bangaren kanan hukumomi suna karkashin gwamnoni suna musu abin da suka ga dama wannan yace a kalla a bawa shugabannin kanan hukumomi yanci inda gwamnatin tarayya take da yanci gwamnatin jiha take da yanci bangaren shari'a yake da yanci bangaren majalisa take da yanci mai girma shugaban majalisar dattijai Sanata Ahmad Law ina ganin cewa kanan hukumomi ya kamata su zama suwa masu yanci to wannan dai daga cikin abubuwa da kallake ne sannan kuma ya wuce a kalli tsarin mulkin nan akwai abubuwan da suke da sarkakiya na wanda sun shafi harkar kabilanci kasa daya nan da ake faɗa kasa daya al'umma daya a tsaya ta a kasa daya al'umma daya
Alhaji Bashir Hayatu Jentili babban hadimi na musamman ga shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Ahmad Law
majalisar da take da wakilci a Kano ta tsakiya dan uwa
kware da gaske har ma da Kano ta kudu da kuma Kano ta arewa sai dai kawai zamu iya cewa a yanzu Kano ta tsakiyar ita ce ta dan fadaukar dumi ko
kware ko siyasa ta dauki dumi sakamakon yadda ake ganin cewa shi sanatan Kano ta tsakiya din
wato sardaunan Kano Mallam Ibrahim Shekarau
ya dan yi wasu kalamai wadanda ake ganin ya saba da muradin wadansu daga cikin yayan jami'ar APC
ko kuma dai magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari
babu shakka
to akan wannan dai Abbas Shehu dan Samudio ma ya sake bakuntar mu yana fito da dalilai da ya sanya suke ganin cewa bai kamata a ce ciki ya manta kyautar jiya ba
shin ya taba cin zabe ne a wata jam'iyya in ba jam'iyyar Buhari ba amsar bai ci ba
ma idan dai da bashi da mutanen ba mutanen kuka gani ba a tattare da shi har aka janyo aka goguda farin jinin sa
bai da kowa an zana mar ritaya a siyasa
ba wani mutum ya yi gwamna shekara 8 kace bashi da kowa anya ma sauraro sai yadda da kai
ina ga ya ma Buhari yace idan ba a ba wannan mutumin takara ba ba zai takara ba Buhari yace a bashi kayan aiki aka bude BTO aka dubo kayan aiki aka bashi amma bashi da abin gani sai bayan Allah
ma idan dai har ya ce ai wancan abin a bashi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi kuma baka ji an faɗi irin sakayye da yawa Buhari ba
me yawa Buhari
kana ina aka ce shi ya dinga daukan nauyin shari'o'in da aka yi tayi a baya
wannan shari'a in ma ya dau nauyi kudin jihar Kano ne kuma duk kayan jihar Kano kayan Buhari ne
ma idan da baya kaunar Buhari ko da baya son ya taimaki Buhari har ya ji yayi wancan abu
ba ma so ya faɗa a biya shi Musa Dan Binni ku da kuka da jam'iyyar nan bayan Buhari ya ci zabe ba ku taba zaben Buhari ba dan haka ba ma neman ku ba ma neman shekaru da ahalinsa wallahi a cikin
wannan zai ce ko kuna ta wannan rigiman ne saboda ku kafar rako a cikin jam'iyyar taku ta APC
ai tun da Ganduje ika wannan mutumin aka bai sanata ai anan farrako yake kuma
Gandujen ya kuskure ke
na gaya maka in ma akwai Ganduje kuskuren farkon da yi ta wannan mutumin kuma sai ya bi hanyar da zai toshe shi
to kaji Abbas dan Samuel kenan
ai shine
ɗaya daga cikin matasan jami'ar APC a nan jihar Kano
dake yin amo na gidan Buhari ko
babu shakka to da wannan dan uwa mu tsallaka jihar Jigawa
jihar Jigawa ka san ita ma tana fama da ƴan hamayya a wannan
kan babu shakka akwai su
irin su babawo Kazauri kaga sun yi maganganu a baya da suke kalubalantar gwamnati cewa lalle fa abubuwan da gwamnati Badari yake a yanzu akwai abu ayoyin tambaya
tatar gyara kware kwato ayo babawo ne ya dawo kowai
Annura Danjani shine ya sake bakuntar mu
to fa wato yau ya tana da mu
ai shine fa a taya babawo
shi ma wannan aiki
saboda shi kaga Nura Danjani ai ya ce da shi fa saka kulle kofa gabanin zabe da mai girma gwamnati Badaru
tun gabanin
aka kulle yarjin ma kafin ya ci nasara
to
aka kulle yarjejeniya akan yadda za a taimaki al'umma a kawo masa abubuwa da za su samar da sauki na rayuwa
to sai kuma ya ga sabanin haka
to shi yanzu dai ya ce yana ganin abubuwa sun saki layi
dan haka dole ya jajanta kenan
gwamna Badari ya nemi da nazo mu zauna da shi inda muka zauna da ni da shi a gidan Sani Garin Gabas Attorney General na jihar Jigawa inda muka kulla amana muka kulla yanda za a taimaki mutanen jihar Jigawa amma abin da ya bani mamaki yau har nazo nake wannan furucin gwamna layin da aka dora shi ne ya taimaki ƴaƴan talaka gwamna ya kauce sai gwamna ya fara kwace-kwace na kadarorin talakawa a gagara ya kwace musu gona sannan gwamna ya siyar da gidan gwamnatin jihar Jigawa gidan da yake Lagos sannan nan gwamna baya zama na aiwatar da ayyuka a Jigawa kullun yana kasar China
ma wani zai ce Nura Danjani wacce hujjoji ya rika na irin waɗannan kalamai da yake cewa gwamna ya sai da waɗancan kadarori
to na bi ma an zo za a gina wa marayu gida a jihar Jigawa inda aka yi gwamna magana cewa ya samar da fili wanda za a gina wa marayu ya ce babu ruwan sa da marayu sai Central Bank ce san
a gaban ka ya faɗi
wannan ka san mu an mana horo na cewa duk abin da zamu mu faɗi gaskiya saboda mu ƴaƴan ƴan nehu ne ba ma yi wa mutun sharri ba ma kazafi kuma ba ma tsoron mu je a kai mu kotu ko a dauke
can zama da kace kun yi da shi kafin zabe kana ɗaya daga cikin watanan da suka yi wa jam'iyyar ku ta PDP zagon ƙasa kenan
mun gaya mai cewa mu ƴan jam'iyyar PDP ne amma baban mu Sule Lami da dan takarar da yake Aminu Ringin ba za mu zabe shi ba gwamna ya dauko mu a kudan kudi ya bani ya ce mu je a shiga da ai harkan nan na ce ya rike kudin sa zami da gumin mu saboda so muke a samu canji gwamna muna tambayar sa cewa wane ne yayi kwangilar gyaran Trista Hotel sannan muna tambaye gwamna muke so ya turo ko da kansa ya zo ya bada ansa in kuma ba zai zo ya bada ansa ba mu za mu zo mu tona duk ƴan kwangilar jihar Jigawa a cikin gwamnati
Honorable Nura Danjani
Hadijan ne
Umar Danjani Hadija kuma ai daban Nura Danjani kuma daban
to dan a bambance kenan
eh kware da gaske
to da wannan kuma dan uwa sai mu dawo nan jihar Kano mu tsallaka karamar hukumar warawa
to na fahimci ka kan abu takaddama da ake yi kenan game da tumbuke shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar Kano
wanda ya kasance wakilin sa a zauren majalisar dokokin
labaran Abdul Madari yana fuskantar kalubale ka sani tsakanin yan siyasar jihar Kano tun lokacin da wannan al'amari ya
faru domin ku suna ganin al'ummar karamar hukumar warawa ma da yake wakilta kusan abun bai dadara su da kasa ba
to ai cewa suke gorin da suke masa ma tunda dadewa ba a taba jin wani dan warawa ya fito ya kare mai hibar ta siyasar sa ba ganin cewa tunda aka yanke wa demokradiya cibiya 1999 da aka fara mulki har zuwa yanzu shi yake wakilcin wannan yanki nasa a majalisar dokoki koki
amma ba a jiyo
amma kuma ba a ga wani dan yankin sa ya fito yana nuna damuwa akan halin da ake ciki ba
to dan wa ko wata kila wannan ce ta haifar da yin wani gangami a can majalisar karamar hukumar warawa
ba mamaki tunda kaga dai mun jiyo Alhaji dan tsoho Sa'idu wanda shine mai ba shugaban karamar hukumar warawan shawara kan harkoki na siyasa
wanda yake ganin cewa soyayyar al'ummar karamar hukumar warawan tare da shi tsohon shugaban masu turinjaye mutace karaba
na'am takalmin kaza
haka dai suka ce
sannan muna nuna godiyar mu ga al'ummar karamar hukumar wara a wannan gudunmawa da suka bata hadin kai da nuna da suke kishin dan su a wannan karamar hukumar kuma dan nan namu abin alfahari ne a gun mu a duk jihar Kano baki daya saboda ka duk dan da ka sani in dan halal ne ya kamata ƴaƴan su suna halalci su ma su ne ƴaƴan halal ne saboda a madadin shugaban kansulolin riko na karamar hukumar wara na Rusufa Beza da Adebeza al'ummar karamar hukumar wara ba su yi dadi ba kuma al'ummar jihar Kano ma ba su yi dadin wannan abu zan miƙa godiya ta kuma ta musamman akan wani bawan Allah da yake ba mu gudunmuwa a wannan karamar hukuma ta mu ta wara wanda kullum muna sauraron sa a radio muna jin abin da yake faɗa shine Alhaji Sale kala kawo da yake ba mu goyen baya akan wannan abin da yake mana saboda Alhaji Sale muna godiya kwarai da gaske akan gudunmuwa da kake ba mu a wannan tafiya ta mu muna fata wannan abin zai zama abin tarihi na alheri akan mu Allah zai canza dan mun sa kujera wata ta wannan
to Alhaji dan tsoho Sa'idi kenan
mai ba da shawara kan harkan siyasa ga shugaban karamar hukumar Warawa
to kafin mu tsallaka ga yayyeta ta majalisar tarayya dan uwa mu tsallaka siyasar dalibai
na'am ci gaba kenan na fahimta game da motsin da honorable Yahaya Adamu Garin Ali yayi
a yayin karrama shi a wacce college ta Sa'adatu Rimi ta ilimi kenan da kenan Kano
to akwai Ibrahim Suleiman Garku
a matsayin sa na shugaban kungiyar dalibai ɗan asalin karamar hukumar Garku
yace bayan farfado da kungiyar a yanzu sun fara shin gajiyar gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje karkashin jagorancin honorable Yahaya Adamu Garin Ali
ya ba mu gudunmawa 200% kuma sannan shi kansa honorable Yahaya Adamu Garin Ali bai kasa a guyawa ba an muke masa take mai suna ya ci garko ya ci take a zaben da aka shi ya ciwo garko normal zabe sannan kuma aka zo inconclusive idi take ya karbo gwamnatin zaben sa kuma ita ciwo wannan lokacin gami sannan kuma bugu da kari mai girma honorable Yahaya Adamu Garin Ali a kaina ma ni karan kaina an mun taimakon da ban zan manta da shi ba domin dukkan wannan dan adam ba abin da yake bukata illa ya samu ilimi shine ginshikin dan adam gaskiya ya samu mun da ilimi kuma ba zan manta da shi ba ko a yanzu nace ni ne chairman yau kuma girma honorable itin sauka wallahi zan sau domin biyayya da kuma irin abubuwan da in wanda ɗan uwana wasu ba su yi mun ba sannan kuma bugu da ƙari honorable Yahaya Adamu Garin Ali magana ta gaskiya a garkwari babu kamar sa dai ka zo gidansa ko babu zai dauke na mota iba kuma sannan bugu da ƙari mai girma kuma na sa ƙwarya a gurbin ba a taba da tacce wanda inda san ka nan zira da ya zama abu wallahi ko ya san yaro haka yi idan haka mu abin da zamu ce sai gobe mu zo mu karrama shi domin irin abubuwan da yake mana a baya na faɗa wannan award din da muka kawo mai girma DG yafi wallahi award din da za ka masa daga Sudan mu nan da ɗan garkwani kuma shi ma ɗan garkwani abin da za a fara duba ko daga federal ko daga state ya ike mu'amalar sa da ɗan karfin hukumar garko zuwan mu nan gurin ya nuna cewa mu dalibai muna tare da shi domin irin abubuwan da yake mana
to kaji
dalibi Ibrahim Suleiman Garko kenan matsayin sa na shugaban kungiyar dalibai
dan asalin wannan karamar hukuma
to matsalaka kan abubuwan da ke faruwa ga zauren majalisar tarayyar kasa
to yabo ne watakila mai kama da irin abin da shi Ibrahim Suleiman Garko ya gama ka san Saminu ka buga ya leko wannan shiri namu
dan gwagwarmaya ba domin ya yaba wa honorable Lawan Kenken
wato dan majalisa na tarayya da ke wakiltar wannan karamar hukuma ta su
wanda yake cewa ba su ji kunyar wannan zabe ba
wajen yanda suka ba mu goyen baya da gudunmuwa wajen tabbatar da wannan tsari na kafa shugabancin din majalisar mu na tarayya hakika bai ba su kunya ba wajen jajircewa da yayi tafi yake yi wajen samo musu da ayyuka wanda za ta tabbatar wa da ɗan karamar hukumar sa shine zababban wakili wanda aka tura wanda zai tabbatar da adalci da gaskiya da ayyuka na amana tsakanin mu da shi
shi wa kenan
Alhaji Lawan Kenken wanda muka zabe shi wanda al'umma suka yarda da cewa zai iya kamar irin ayyuka da yake samu mana mafi alkhairi irin titi daga konannen gidan mai zuwa Ring Road titi daga Tinga gidan mahaukata wanda ya wuce na Tinga mutanen nan suna shan wahala sosai wajen yanda inda damuna ta kama kamar fito ma suke yi duk wanda ya duba yanzu misali in ka zo makabartar Sani Mai Nagi zaka zo ka tarar da sola yanzu ma ta fara aiki in ka zo ka bitinariya zaka zo ka tarar da sola na ruwa yanzu ma ya fara aiki ya shiga cikin unguwanni da wannan
kuma da shi ya samu
da duk shi ne wannan system din da ake yi unguwar dabai akwai sola ta wuta ita ma yanzu ta fara aiki watannin sa gabaki ɗaya bai kai wata 8 ba da shiga majalisar nan ya samar da aiki na miliyoyi wanda suka shekara 4 ma ba su yi wannan ayyukan ba idan ka ƙara dubawa
amma galiban idan ayyuka irin waɗannan sun sauka a masabu akan jiyo al'umar waɗannan yankuna sun zo suna yabawa amma shi an yi har yanzu shiru
a to ba gashi ni ina yaba ba ai ni fa wakilin mutane ne shugaban Ido a Kano ne fa duk wani abu da ka ji na faɗa a bakin mutane ne yake sa yake fitowa an faɗa
wake sai an ce wai kuwa shadadin inuwar gemu ba kamar in makogoro ba su al'ummar da aka yi dan su ba su ya kamata an ji suna yaba ba
to ni ba dan al'ummar bane ni ba dan gwale bane duk abin da aka yi ni ba da wakilcin al'umma nake ba in ka duba kaman ka buga watan nan a Tidin Yola yanzu akwai titin 2 km da za a zo ai an auna an yi komi al'ummar Tidin Yola suna ta godiya wanda ya kamata a yi wa an taimaka musu yanzu ina ƙara baka
aikin waye zai yi
Kenken ne zai yi ina ƙara baka wannan labarin
kudin aljihunsa ko kuma nemo wa zai
kawo a nemo wa ai da mun wakili burin sa ya taimaka al'umma
To sai mun kawo gake nan. Dai daga cikin matasan yankin karamar hukumar Gwali.
To sai dai fa yana cikin wannan kalami ne Salisu sai kuma ga Abdulwahab Muhammad Mai Shadda.
Wanda yazo shi kuma yake ganin cewa ma su waɗannan wakilai na jam'iyyar APC babu abin da suke yi face dima mu kujera.
Musamman ma dai shi kansa lawan kyangyad din tunda kaga ya ce ina ma laifin a hango waɗanda suke hidimtawa al'umma koda ba mulkin siyasa a yankin.
Wanda yake ganin watakila ada ce ba?
Kware kuwa.
Har gwara a ce sarkin yakin dan Ado aka dauka Alhaji Dalhaci Awilo aka tura zai fi sauke nauyin da al'umma suka dora masa fiye da kyankyan
amma ya za a ce mutum ya dauwan lokaci yana wakilta al'umma a ce amma babu wani abu da yazo ya sauke
daukan tsawon shekara daya akan shugabanci ba shi yake nuna mutum zai iya ba a aikace idan mutum yayi ake gane cewar zai iya
amma ku boga abin da yayi ba shi dan majalisar na Gwali da za ku iya cewa madalla da shi
yomi yayi banda dima mu kujera shi wannan da muke magana Abdulhadi Dalhatta Awilo tunda kaga shi na farko ba zababbe bane ba kansila bane ba ciya man bane kuma ba dan majalisa bane amma irin yadda yake dawainiya da al'umma karamar hukumar Gwali yafi wannan dan majalisa na karamar hukumar Gwali
watakila ba ku gani ko yana da wata bukatacce lokacin bukatacce ba tai ba ya sanya yake hidima da su yan karamar hukumar ta Gwali
ai wannan shi yake nuna cewa mutumin da zai iya zai yi wanda ba zai iya ba kuma ya nuna ba zai iya ba
yanzu shi dan majalisar lawan kyankyan kuna ganin ya gaza ke
ya gaza ba zai iya ba idan Allah ya kai mu shekara ta 2023 shi wannan Abdulhadi Dalhatta Awilo kin yakin dan Ado da ya dawo ya gaji kujerar lawan kyankyan domin ya nuna ba zai iya sauke nauyin da al'umma karamar kuma gwala suka dora masa wannan nake kira da mai girma gwamna ya ringa dubawa da irin wanda suka wahalta masa a baya Jiris Abba daga talabishin AIT irin wahalar da ya masa a baya kamata a ce shi ma an bashi mukami an taimake shi shine yake gabatar da shirin ranar wanka ya kamata a saka mai da alkhairi
to fa
ra'ayi riga
ai shine fa kowa da irin tasa
babu shakka
to ɗan karamar hukumar Gwalan dai suna ta ji dai
daga Abdulwahab Mai Shadda
ai shine fa
to dan uwa ina ganin da wannan sai mu tattara mu sallama da masu sauraro
to mai sauraro a madadin Nasir Salisu Zango dake jagorantar shirin da dukkan abokan aiki musamman shi Salisu Bafayo da muka gabatar da shirin tare Khalil Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Sakage Ibrahim Isaac dan Uwarno nake manufatan zamu yi hutun karshen mako lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh